أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمي tare da ku muna ƙara jaddada godiyar mu ga sarki Allah mahallicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya ba mu samun damar ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa namu masu tarin albarka darussa wanda muke karantar da kawunan mu da kuma al'umman mu baki daya kikkiawar aqida wanda Allah subhanahu wataala ya zaban mu muna fata ga Allah subhanahu wataala ya ba mu kikkiawar fahimta da kuma kikkiawan aiki da kikkiawan samun rabo a gidaje guda biyu na duniya da na lahira bi haqqi muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin ayyuhal muslimi kamar yadda muka sani mun kare bayani da kuma ishara kan imamanci a cikin ruwayoyi wanda a ƙarshe mun yi nuni da cewa kuma imamanci a wurin mazhabi na shi'a yana daga cikin asali shi yasa ma idan baka rike shi ba to kamar baka rike komai ba komai yana zubiya warwas kamar idan baka da imamu jagora to komai yana rushewa shi yasa muka samu shi'a sun rike imamu har yanzu ma lokacin da imamu yanzu imamu zaman kenan imamu mahdi ya shiga babban buya wanda yanzu ba a ganin shi to ai ya bar jagorori bayan shi sune malamai wanda ke kira maraji'ai yace a kula da abubuwan da suke fada kahin lokaci wanda zai bayyana shi yasa har yanzu zaka samu shi'a suna da jagorori babban jagora na shi'a kowa ya san wane ne imamu al-khamnai hafizahullahu wara'a wannan shine babban jagora na shi'a sabanin sunna ba su da jagora kun basu damu ma ba da sai sun samu jagora wannan kenan sannan riwayoyi kamar da muka bayani dan kari kadan wanda suke nuna mu cewa lalle lalle an bar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bari ba a yi riko da shi ba riwaya wadda ake cewa ta zo da magana kan thaqalain hadith thaqalain inni tarikum fikum thaqalain aw thaqalain na bar muku abubuwa guda biyu manya-manya guda biyu abubuwa masu nauyi manya-manya sai ke cewa kitaballahi wa itrati me yasa ya ce wa itrati sune jagorori na ahlul bait ba wai kowani ahlul bait ba jikokin annabi a'a wanda Allah ya yarda cewa sune jagora kawai amma a bar zargin shi'a ce a wai duka su wurin su ahlul bait gaba ɗaya sune jagorori a'a wannan dai wanda akai wasiya sune jagorori na'am saura dole ka girmama su da so gare su saboda jikokin annabi ne kenan a takaice wurin riko da jagoranci ko kuma sanin cewa dole ya kasance akwai jagora in muka lura ko sunna ba su mukhalafa shi a nan wurin sai dai su wurin ayyana wane ne jagora su sun tai akan shura ma tana bayyanawa kuma wai Allah ma ya yarda wannan sabanin bangaren shi'a ba haka ne ba yanzu bangaren isma ta jagora shin dole ya kasance imam ma'sumi ne koko a'a a nan wurin ma an samu sabani amma abinda mazhabi na tashayyu na ahlul bait alaihi wasallam suka tai akan shi shine imam dole ya kasance ma'sumi ne kusan ma za mu kawo sifofi a yanzu kenan wanda suka dace ko wanda ya kamata dole ya kasance imamu yana da su sabanin sauran mutane na farko dole imamu ya kasance ma'sumi bai sabo sam sabo bai burge shi tunda ya taso dole ya kasance ya yi kowa ilimi dole ya kasance na uku kenan dole ya kasance gwarzo wanda baya jin tsoro a wurin yaki dole ya kasance yafi kowa cikin mutane cikin kowane bangare bangaren addini bangaren rayuwar shi da mutane mu'amalar shi tarbiyyar shi sannan na biyar dole ya kasance bai da aibi ko kadan dole ya kasance bai da aibi ko kadan ba inda za ka gani kace ai nan yana da matsala kadan wace iri kuma wace iri ce dole ya kasance bai da matsala ko kadan bai da aibi ko kadan sannan na shida dole ya kasance yahi kowa kusanci a wurin Allah sannan na bakwai dole ya kasance yana iya zuwa da mu'ajizoji yana iya zuwa da wani abu wanda mutane ba su iya zuwa da shi wanda suke nuna cewa shi lalle zababbe ne daga Allah sannan na takwas na karshe dole ya kasance kenan imami ne daya kamar yadda Allah yake turo duk kowane zamani da imam guda daya ba a turo imam guda biyu ko uku lokaci guda wannan alamomi guda takwas sharuɗa ne na kasantuwar wannan bawa ya kasance imam ne sannan manya-manya wanda aka yi aka dawa kansu su ne kusan guda uku na farko ya kasance ma'asumi ne mai ilimi ne gwarzo ne ma'asumi wanda bai sabo dalilai kan wanda suke nuna cewa ma'asumi ko kuma mu ce imam dole zama ma'asum kamar yadda muka yi bayani mangaren abin da ya shahi annabci muka ce dukkan annabawa ma'asumai ne anan ma mun yi ishara kan cewa dukkan imam wasiyi wanda za a bari shi ma dole ya kasance ma'asumi ne ba wai ya kasance manzo ba ba wai ya kasance annabi ba a'a dole dai ya kasance yana da irin wannan sifa din ta ma'asumanci na annabi shi ma dole ya kasance yana da irin shi saboda in ba haka nan ba dami za a zabe shi dami za a fifita shi akan al'umma alhali shi ba ma'asumi bane alhali shi kan kansa yana sabo dami za a cewa ya zo ne dai hana mutane sabo wannan kenan sannan bayani kan cewa isma yaya take da yawa daga cikin malaman mu musamman misali Khaja Nasiruddin Tusi yayi ishara kan cewa isma ta a'imma da mata annabawa iktisabi ce dan mu gane ba wai haka aka zabe su ba kawai dan Allah yana so a'a kokari ne da annabawa da kuma a'imma suke yi shi ne ke kasance cikin wannan matsayin ba wai haka kawai Allah ya ga dama ya zabe su ba sai da wani zai ce to ni dami bai zabe ni ba yasa ni haka nan to ba al'amarin ba haka yake ba imam ko kuma annabi dole ya kasance shi ne da kokarin shi da neman shi shi sake cewa isma ce iktisabi wasun tayi mafi yawa sun nuna cewa iktisabi ce to anan wurin wasu na yi tambaya in sun sani amma su ce akwai wani wanda imamu ne na ahlul bait kamar imamu Jawad alaihi salam ya kasance tun yana matashin shi aka zabe shi a matsayin imam to shi ka a wannan lokacin menene yayi har ya kai ga wannan matsayin sai mu ce annabi Isa tun yana jinjiri Allah ya zabe shi annabi menene yayi anan wurin Allah yana son ya nuna mu cewa shine mai ilimi akan komai kuma ya gwada maka kamar yadda kana iya tambaya kace shin Allah yana iya halitta ta mutum ba tare da uwa da uba ba tunda kai abin da kake gani a gaba gare ka shine Allah yana halittar mutane ta hanyar uba da uwa sai a ce maka to akwai annabi Adam ah yaya aka yi to shine harkon halitta Allah haka ya halice shi da laka ba tare da yana da uwa da uba ba to Allah yana iya halittar mutum daga uwa kadai kun bata saba ma Allah bata yi komai ba ba wai lalata ta yi ba ba uba a ce maka yana yiwa mana gashi nan annabi Isa in kace to yana yiwa a halicci mutum ba tare da uwa ba sai a ce maka Hawwa ma'ana dai baka da tambayar da zaka yi wanda za ta nuna wai Allah bai da iko bai da kudura to anan ma haka ne Allah yana bada ismashi ga bayin shi masu kokari suna da wannan kokarin har su kai Allah ya sa musu mi isma cewa su yanzu kwata kwata ba su san su saba ma Allah ba su san ma su yi tunani na saban Allah tunani ma ba su yi kamar da ka san tunani ma ba kai na ka shago ba to haka ko hiyama da haka a imma ba su tunanin su taba ma Allah shi yasa suka zama asumai to kaga kenan anan wurin Allah yana gwada mu akwai kudura tashi da iko nashi da kuma gane cewa wannan bawa nashi tun yana dan kararrami lalle idan ya girma ga yadda zai zama shi yasa tun yana dan karami ne ya zaban shi a matsayin annabi ko a matsayin imam da sauransu wannan kenan sai abinda muke son mu yi nuni akan shi kenan cikin abu na gaba dalilai wanda suke nuna cewa isma munce dalilai wanda suke nuna watan mun yi bayani kansu amma anan wurin dalilin naqal wanda zamu ƙara akan shi na ɗaya daga ciki kaman hadisi na thaqlain da muka kawo me yake nunawa yana nuna isma na cewa da Allah bai ganin cewa wannan imam ma'asumi ne kana iya bin shi sau da kawa ko me ka gani yana yi kai da ya koyi da shi to da me zai ce ai koyi da su dan me zai raba su da alqur'ani yace na bar muku annabi yace na bar muku abu guda biyu wannan riwaya cikin sunna da shi'a ko kuma hadisin safina inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa mathalu ahli baiti fikum ka safinati nuh misali na ko misalin ahlul bait nawa a wurinku kamar jirgin ruwa ne nawa na annabi Nuhu jirgin ruwa na annabi Nuhu wanda ya shiga cikin shi kawai ya tsira wanda duk bai shiga ba mun gani hadin shi da bai shiga ba halaka yayi da yace sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma mutuwa yayi hango dutse yace shi zai cece shi rannan duk wanda bai shiga cikin jirgin annabi Nuhu ba shine halaka to ahlul bait ina inji annabi kushi wanda kyau wannan riwaya mutun ya duba cikin sahih bukhari ko muslim ka duba zaka ganta annabi yana sai nuna mu cewa muhimmancin ahlul bait musamman bayan shi wanda duk ya rike su yace to lalle ba zai halaka ba yake cewa wanda duk ya shiga jirgin annabi Nuhu ya tsira wanda kuma bai shiga ba ya halaka to haka nan ahlul bait ina wanda ya rike su ya tsira wanda ya watsi da su kuma ya halaka anan sai dai wace Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad muyi murna da duk wanda ya rike kuma wannan mazhabi na Shi'a saboda shine biskan daidai ya bi wasiyya ta annabi ba ya bi zabi na sarrai ba wasiyya ce ka bi ta annabi saboda haka nan kai ne abin alfahari sannan babban maudu'i da ya kamata mu shiga da lokaci ya kare kuma nan gaba ya kamata mu yi ishara kan shi mai muhimmanci shine ilimi dan mun ce abubuwa manya-manya masu muhimmanci sune isma da ilimi na imam to mun yi magana a takaice yanzu kan abin da ya shafi isma nan gaba za mu zo da magana abin da ya shafi ilimi na imam mu kawo kuma menene ma'anar ilimi menene muhimmanci da kuma hakikanin ilimi da ake ni bangaren imam me ake ni da ilimi na imam za mu zo cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin